ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد منا ما سفارا ودا يبو دا غوديا زوا غا الله سبحانه وتعالى da ya rayar da mu muka shaida watan Ramadana na wannan shekara ta 1447. Mun gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya mana mai girma yau muna ɗaya ga watan Ramadana a wannan shekara ta 1447. Ina mai muku bushara da yi wa kaina da dukkan ƴan uwa da kuma congratulating ɗinmu akan zuwan watan Ramadana. سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر مبارك كما رد حديث يكي أتكم مسند إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله حديثي ندبو بوخي دليل إيدا 40 تقص إذن وطا رمضان يزو في أيام خلطة ين أنشيد أنجا جنجل وطا سيذويت وصحبان سأتاكم رمضان شهر مبارك wato Ramadan wannan wata mai albarka ya zo gare ku. Bil hakika zuwan watan Ramadan albarka ne, alkhairi da albarkan da ke ciki har ga Allah ba zai iya misaltuwa ba. Sai ya ci gaba da bayyana daga cikin falala da garabasan watan ya gaya musu cewa a cikin wannan wata ake buɗe ƙofofin aljanna, wato shiga cikin aljanna yakan zama bulus a Ramadan. Akan kulle ƙofofin wuta, shiga wuta yana da wahala. Don mai dalili ya ce an ɗaure shaiɗanu. In ka ga ɗan adam a Ramadana yana saƙon Allah ba dare babu rana, to shi ɗin ma shaiɗan ne daga cikin mutane. Amma asalin original shaiɗanun an riga an ɗaure su. Sai fiyayyen halitta ce duk wanda aka haramta masa alherin Ramadana, wallahi an haramta masa alheri. Duk wanda alherin watan nan ya kubuce masa, alheri ya kubuce masa. ‘Yan uwa, a wannan wata mu dage na farko da kame bakinmu daga sabon Allah, kame idanmu da hannunmu da kafarmu daga dukkan nau'in sabon Allah. Mu yi ƙoƙarin yin azumi lafiyayye, sannan mu yi ƙoƙari mu tabbatar da mun shagaltu da karatun Ƙur'ani. Mu dage da ciyar da mutane fi sabilillahi gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bamu. Mu dage da yawan karanta Ƙur'ani. Mu dage matuƙa da gaske zuwa gaida marasa lafiya. Mu dage da yawan yin sadaka ta kowane irin bangare. Mu yi ƙoƙari mu dage da yin salloli a cikin dare. Mu dage da yawan yin istighfari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, tuba zuwa gare shi. Dukkan nau'in ayyuka na alkhairi a wannan wata mai albarka na Ramadana, ni da kai da su ana buƙatar mu yawaita. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon maraftan wannan bako mai albarka. Wannan za mu fara darasi na yau, kuma in ba na manta ba, wannan shine darasi na shekara ta 11 da muke yi a tafsirin Ramadana a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu, Abuja. Akalla wannan shine shekara na 11 a jere, ba mu taɓa fashi ba. Muna roƙon Allah ta'ala ayyuka da muke na alkhairi Allah ya karɓa, wuraren da muka kasa muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu. Duk ayyuka na alkhairi da muke muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ladan, ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu, ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ta'ala ya gafarta musu. Allah ya rayar da mu akan addininsa, ya dauki rayuwarmu akan imani. Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Akwai media? To ba a gama tantance media da za su sa karatu ba, amma a yanzu an samu guda 50 da 53. Sauran an gama tantancewa zai ci gaba da kawowa insha Allah. Waɗannan duka mutane na media bayin Allah ne da ke ɗaukan nauyin darasin, su saka da fatan Allah ta'ala ya ba su cikakken lada. Kaga wanda suka yi wannan hidimar Allah kaɗai san kuma ciyarwa iri nawa suka yi. Wani anan zai iya ciyar da abinci a kullun sama da mutum 5,000, kuma ya yi wannan ya zo kuma ya ɗauki nauyin isar da saƙo zuwa ga al'umma. Wani kuma yana zaune shi bai ciyar wan ba, bai yi wannan ɗin ba, amma duk wanda ya aikin alheri shi kuma aikinsa sai ya masa hisabi. Shi babu aikin alheri ɗaya da aka sani ko a lungun anguwarsu ya taɓa yi, ko sharan kwalbati bai taɓa yi ba na aikin alheri, amma duk wanda ya aikin alheri to shi sai ya yi comment, su ƴan comment ne. Amma in aikin alherin aka ce ina nasu babu fala saddaka wala salla, to Allah ya kare mu daga zama ƴan comment ba aikin alheri. Na farko wanda ya ɗauki nauyin midiya guda 10 shine Alhaji Ibrahim Muhammadu Gerawa, GMD na Gerawa Group of Companies. Na farko Radio Kano AM. Na dare. Sai na uku Dalla Dalla TV 10:11 na dare. Sai na hudu GCMX Radio FM 101 Gezawa daga 11:12 na dare. Sai na biyar Katsina State Radio AM 92.1 daga 2:00-3:00 na rana. Sai na shida ARTV FM da kuma TV Kano Nelsat daga 10:11 na dare. Sai na bakwai NTA House of Star Times and Nelson daga 9:50 na dare. Sai na 8 NTA Kano Star Times daga 11:00-12:00 na dare. Sai na 9 JTV Jigawa Nichcom Star and Star Times daga 10:50 na dare. Sai na 10 Royal Radio FM 101.5 Sokoto daga 10:11 na dare. Sai kuma Media Station na 10:11-22 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Ibrahim Bagudu. Na 11 shine Eagle Radio Bauchi FM 93.5 daga 9:50 na safe. Sai na 12 NTA Sokoto Network Center Channel 7 TV daga 6:00-7:00 na yamma. Sai na 13 NTA Birnin Kebbi Channel 39 TV daga 11:00-12:00 na dare. Sai na 14 FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 5:00-6:00 na yamma. Sai na 15 NTA Maiduguri Network Center daga 10:00-11:00 na hantsi. Sai na 16 Unity FM Jos 93.3 daga 7:30-8:30 na dare. Sai na 17 Equity FM 103.5 Birnin Kebbi daga 4:30-5:00 na yamma da kuma daga 6:30-7:30 na dare. Na 18 NTA Gashuwa Yobe State daga 8:00-9:00 na dare. Na 19 NTA Jos Network Center daga 3:00-4:00 na yamma. Sai na 20 ATAF FM 99.5 Radio Bauchi daga 12:00-12:30 na dare. Na 21 GMC FM Radio Gombe daga 1:00-1:30 na dare. Sai 20 na 22 Sat I Africa TV Star Times Nichcom Sat and Free TV daga 10:00-11:00 na dare. Sai na guda 3 na gaba Alhaji Shehu Abubakar Dauki Nauyi na 24 da NTA Gombe Channel 5 daga 8:00-9:00 na dare. Sai na 25 NTA Bauchi Channel 9 daga 10:00-11:00 na dare. Na 26 NTA Kaduna Network Center daga 2:00-3:00 na rana. Sai na 27 da 28 wanda ya dauki nauyi shine Akitek Muhammad Dallaji. Ya dauki nauyin Sunna TV daga 11:00-12:00 na dare da Unity FM Jos 93.3 daga 9:00-10:00 na hantsi. Sai na 29 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Habu Mu'azu, Progress Radio Gombe FM 93.3 daga 9 zuwa 10 na dare, sai na 11 na 30 da 31 wanda ya dauki nauyi Mala Sharif Foundation, na 30 BRTB Radio FM 95.3 Maiduguri daga 10 zuwa 11 na rana, na 31 BRTB Maiduguri daga 4 zuwa 5 na yamma, sai na 32 da 33 wanda ya dauki nauyi Alhaji Shehu Alhaji Lawal Shehu Talhat NTA Zaria daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma, sai kuma na 34 da zuwa 45 wanda ya dauki nauyi Malam Inuwa Foundation Hadeja, na 34 ARTV Kano daga 9 zuwa 10 na dare, na 35 Jigawa Television Dutse daga 10 zuwa 11 na dare, sai na 36 Freedom Radio Dutse daga 3 zuwa 4 na yamma, na 37 Radio Jigawa Dutse daga 8 zuwa 9 na dare, na 38 Sawaba FM Radio Hadeja daga 9 zuwa 10 na hantsi, na 39 Muhasa FM Radio daga 9 zuwa 10 na dare, na 40 Muhasa TV Kano daga 4 zuwa 5 na yamma, na 41 Fa'ida Radio FM daga 9 zuwa 10 na dare, na 42 Rahama Radio daga 10 zuwa 11 na hantsi, na 43 Trimming Radio Jigawa daga 10 zuwa daga 1 zuwa 2 na rana, sai na 44 NTA Dutse daga 5 zuwa 6 na yamma, sai na 45 NTA Hausa Abuja Star Times daga 7 zuwa 8 na dare, sai na 46 Alwalidain Charitable Foundation, Amana FM Radio Gombe daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai kuma Malam Yasir Arafat Daure ya dauki nauyin na 47 Legend FM 98.7 Radio Daura daga 8 da rabi zuwa 9 da rabi na dare, sai kuma na 48 Kamal Global Links Nigeria Limited Daura sun dauki Booster FM 92.1 Radio Daura Katsina, sai kuma His Excellency Alhaji Dr. Mahmud Baomiya, former Vice President na Ghana, ya dauki nauyin darasin a Iqra Radio FM 103.7 Ghana, sai kuma na 50 barista Maimuna Yahaya Abubakar ta dauki nauyi a Tozali TV Abuja da za a rika gabatar da shi live, sai na 51 Alhaji Abdullahi Usman ta dauki nauyi a Marhaba FM 99.3 Accra Ghana daga 4 zuwa 5 na asuba, sai na 52 Alhaji Yahaya Ahmad Kana German Kefi ya dauki nauyin Nasarawa State Broadcasting Service Kebbi daga karfe 9 da rabi zuwa 10 na hantsi, sai Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari Sardau Namba Gudu birnin Kebbi daga 10 zuwa 11 na me na hantsi, waɗannan su ne guda 53 da aka gama tantancewa, to Allah shi sa mu wanye lafiya wanda suka dauki nauyin duka na kira sunayensu, muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna, Allah ya rahama zuwa ga iyayensu, bukatunsu na alkhairi a wurin Allah, Allah ya biya musu sharri da suke neman kariya, Allah ya kare su, zuriyarsu Allah ta'ala ya kara mata albarka, waɗanda ba su da halin ɗaukan nauyi suna da kyakkyawar manufa, su ma duk bukatunsu na alkhairi Allah ya biya, waɗanda suke da halin aikin alkhairi ba sa yi, muna roƙon Allah. Bayan wannan sai menene? Akwai tambayoyi ko? To bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum.
Malaka bin mushiga kai idan gane da tambayoyi ana kare da hankulan mutane wanda za su turo tambaya, su tabbatar da sun turo tambayar da ba wai an karanta da shekaran da ya wuce ba, kuma su yi rubutu mai ma'ana.
Abunda ke da muhimmanci a nan shi ne dole mutum gabanin ya yi tambaya kenan ya bi darussan baya ji an amsa ko ba amsa ba, in ba ka bin darasi watakila shi yake sa ba zai a iya amsa ba, kusan kowace rana akan samu tambaya akalla guda nawa, to a rana ɗaya yakan samu tambaya 500, idan za a yi tambaya 500 a rana ɗaya aka ce za a yi ta maimaita kaga ai bai yi ma'ana ba, shi yasa abinda suke ba muhimmanci shine ana fara ba da muhimmanci ga tambaya mai ma'ana da ba a taba amsa irinta ba, in ma kuma an amsa to lokacin ya ja da yawa. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya.
Ga wanda suke nesa za su turo tambayoyinsu, akwai nambobin da muke tafi a banaki a wasu shekarun, a za su ke turowa ta wannan nambar ta WhatsApp kawai zai bi saboda a rage nauyin turo tambayoyin da yawa. Wato shi ne 08159 2021 in zan faɗa da turanci 08159 2021 26. Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam.
Wa alaikum salam.
Yake cewa a karamin Allah muna fatan an fara azumi a sa'a. Allah ya jikan iyaye da malamai gaba daya.
Amin.
Yake cewa dan Allah
malam. Amin ya hayyu ya qayyum.
Yake cewa dan Allah malam, help me an answer my question. Na yi ta turowa ba a samu damar karantawa ba. Ina fatan za a karanta mu. Yake cewa ina bukatan sani shin forex trading halal ne ko haram, saboda yara na suna yin sa. Shin kuma akwai banki na musulunci da yake forex trading a duniya?
Akwai majma'ul fiqhil islami, suna da mujallata su, mujallata majma'ul fiqhil islami wanda suka yi issuing number na 22, shafi na 229 sun yi magana gamsashe akan abun da ya shafi forex trading. Sun amsa tambayar kusan shekara 20 da suka wuce, don 2006 ne, kaga 20 years kenan zai zama. Na farko, forex trading ga wanda ba su sani ba, shine forex kalmomi biyu ne aka mai da su guda daya. Asali foreign exchange ne, sai aka cire for na foreign, exchange sai aka cire ez, sai aka hada su wuri ɗaya sai suka zama forex. Wato asalin kalmar foreign exchange ne. Foreign exchange iya da alaka da exchanging kudi, national kudi na wata ƙasa da national kudi na wata ƙasa. Amma modern wanda ake yi a yanzu, ana yin sa mafiya yawa digital forex trading ne. Da an fi yin physical, wato cash kudi ko hard copy, amma yanzu akwai wanda ake yi digital. Canjin kudi yana da tarihi mai tsawo tun daga ancient time, amma modern exchange irin wannan na digital currency an fara shi 1996 ne, shekara 30 da suka wuce kenan. Sannan new modern version nasa an fara daga 2000 zuwa 2010, sai mu ce kamar shekara 26 zuwa a ce shekara 16 da suka wuce, to shine new modern foreign exchange da ake yi. Tambaya takan yawa akan forex, saboda yanzu a duk duniya babu financial market da ya kai forex market a duk duniya. A 2025, shekarar da ta kare, value na daily exchange na forex a duniya ya kai $9.6 trillion. Wato dalan Amurka $9.6 trillion. Kaga ya ninka fiye da biyu na GDP na Afirka, kasashe 54. Kuma duk duniya in banda Amerika da China, babu kasar da gross domestic product ɗinta ya kai $9.6 trillion, duk duniya babu kasar. So wannan sai ya sa ya zama shine the largest financial market a duk duniya. Ga waɗanda suke yi tunda tambaya akai kar lokacin ya ƙare, in summary, forex trading akwai na halal akwai na haram. Ka'idodin da aka saka su ne, in an kiyaye ya zama na haramu, in ba a kiyaye ba ya zama na me, in an kiyaye ya zama na halal, in ba a kiyaye ba ya zama na haramun. Na farko, idan za a yi shi a tabbatar babu riba. Riba haramun ne, saboda aya 279 a Baqara, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minina fa illam tashi. High level na uncertainty yakan mai da kasuwanci ya zama al-gharar. Na uku, ya zama wadanda suke forex sun sa abin da ake cewa margin, za ka saka ɗan kuɗi kaɗan sai a ƙara maka a kayi, wannan ya zama babu shi avoiding ɗinsa. Na biyar kuma, ya zama babu me, ya zama akwai risk sharing, ana na farko a ka'ida a samu spot transactions shine yanzu za a bayar yanzu za a karba in online ne ya zama idan ka tura za a turo maka ba a ce sai ya zama a cikin minti ɗaya ko biyu bai zama time frame din bai wuce iya time na approving transaction ba wasu malamai sukan ce awa 24 idan aka yi babu laifi a ciki na ya zama kamar yadda muka faɗa duk wani abun da ya shafe na margin ko commission ko leverage an yi avoiding dinsa sannan na uku ya zama swap free ne akwai kudin da ake bira na swapping musamman waɗanda suke transaction na dare in kai swapping akwai kudi da zaka bayar to ya zama wannan swap free ne saboda ƙarin kudin akai zai iya zama haramun kuma ya zama akwai provision na sharing risk in an kiyaye waɗannan ka'ida magana mafi inganci forex halal ne idan ba a kiyaye su ba yana iya zama haramun amma muhimmin abu shine akwai yadda ake iya bi a kiyaye su kuma akwai bankuna na musulunci kamar yadda aka tambaya da suke yi eh akwai bankunan musulunci da suke yi in ka je Dubai akwai Dubai Islamic Bank suna yin forex trading kuma Islamic Bank ne in ka je Emirates Islamic Bank yana United Arab Emirates su ma suna yi kuma banki ne na musulunci Ar-Rajihi Bank na Saudi Arabia suna forex trading in ka je Bank Islamic Malaysia suna forex trading kuma banki ne na musulunci idan ka je ka Kuwait Finance House suna yi kuma banki ne na musulunci balma yanzu akwai online Islamic Bank da location ma bai da bambanci kamar Nomo Bank asali mutanen Kuwait suka bude yanzu yana Ingila NOMO Nomo Bank so online bank ne kuma suna iya yi akwai Al-Hilal Bank shi ma online bank ne suna iya don haka ala ayyi halin akwai forex trading da ya halatta akwai wanda ya haramta ala ayyi halin na halal din shi ya dace ayi kuma muna fatan sauran bankunan musulunci a Afirka za su yi aiki da irin wannan model din dan adopting forex trading na halal wallahu ta'ala a'lam akwai tambaya ya isa ko to bismillah bara mun tsaya a cikin suratu Ali Imran aya ta nawa ce na'am 184 aka tsaya ko za a tashi akan ta 185 aya ta 185 a sura ta uku wato suratu Ali Imran aran ma kuma gwani kuma al-mufassir kuma gangaren kuma mathematician kuma statistician kuma honorable kada yi murmushi wani aran ita kalmar honorable fa yabo ne ba muzanta ba ta zo a hadisi manzon Allah da ya ce annabi Yusuf al-karimu bunul karimu bunul karimu bunul karim ya ce kai honorable ne dan honorable ne jikan honorable ne jikan honorable ne hadisin yana Bukhari hadisi na 3390 so da yanin wato mutum karimi ne kalmar karamci yabo ne ko muzanta so da ka honorable ka amsa na ji sallama ba sai na ji shi a umura wallahi kawai sai tura mu wani bidiyon sa clip wai kin zo daga jakar aran ma mu ga shine alaka ta da kai magana ta da kai ta karshe kenan haka ne kwana nawa kenan yau kwana tara kwana 11 ne 11 ne bana shine communication na karshe sai anan da muka adugo ran 7 ne ga February yau kuma nawa ne yau 18 ya zama kwana nawa 11 ashe da fika kenan lissafin anan ko da yake sa'a nayi aran mafi ni lissafi aran mafi ni so ya turo mun bidiyo aran ma na gan shi a umra ya ce ya mana addu'a dukan ku ya muku addu'a to Allah ya karba insha Allah ta'ala sai mu bada kuma dan abun sadaka ka san mu mutanen tsangaya ne gardawa ne in aka yi addu'a sai an yi mai arama sai na bada abun sadaka ko an yafe mun wannan
an yafe mun
arama yace an yafe mun to yau mun ci bulus kenan to bismillah Allah ya saka da alkhairi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفسه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تبلون في أموالكم والذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
كل نفس ذائقة الموت dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne wa inna ma tuwafauna ujurakum yawmal qiyama kuma abun sani kadai shine ana cika muku sakamakon aikin ku ne gobe kiyama faman zuhuziha wanda aka nisantar da shi aka tunkude shi daga shiga wuta wa udkhilal jannata kai riba yayi nasara وما الحياة الدنيا إلا الله تعالى يكاري مدغ يودر الدنيا يبام إيقن نيم اللاهرة أسكن دكان أيوكان دا مكي وانا آية أكانت مكطي أبارا أدرسين أشرين دا بيروان دا شيني درسين كرش أدرس za'iqatul maut bana da ikon Allah kuma in za a dawo shekara mai zuwa ba sa raye yanzu za jama'a dewa sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daya daga ci akwai dan uwan mu yayin mu Dr. Kabiru Usman Kabo shine director general na ICIC a nan wurin Allah ya dauki rayuwar sa watanni kadan da suka wuce wata uku da kadan yana jinya a Manchester iya da yake a can yayi rayuwa mai tsawo kusan shekara 40 yayi a can ina gidansa a can na je na duba shi bayan dawo ba lokaci kadan aka ce Allah ya dauki rayuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya sanya aljanna ta zama makomarsa da makomar mu gabaki daya kuma bayan wannan aka ce ka kirga manyan mutane a Najeriya kadai ba a Afirka ba a duniya ba da so koma zuwa ga Allah zaka kirga su ku bada misali wanda an yi baran da su yadda bana aka yi babu su tsohon shugaban kasa baban Muhammadu Buhari Allah ya gafarta masa ya ji kansa kuma har ga Allah yana yawan bin darasin nan da muke yi yana yawan bin darasin nan in fact bin darasi na da ake sawa a shekarun baya a Kaduna tun bai san zai zama shugaban kasa ba ya cin abin da ya kara kusanci na da shi akwai wani misali ɗaya da in taɓa bayarwa kullum ya zauna yana yawan ba da misalin in ya ganni sai ya fashe da dariya sai ya ce ya tuna misalin misalin da bayan na ɗan Fulani da ya je sai ya ƙose in ya dandani yaji ya ɗanɗana yaji sai bai ƙose ya ce karkaɗe bai mun yaji karkaɗe bai mun yaji ɗan Fulani sai ya ce to Allah ya sa in zama sarkin Kano in me kake so ka yi in ka zama sarkin Kano ya ce idan na zo na sai ya ƙose zan dandani yaji yadda nake so ba wanda ya sai ya ce ya rage wato shi duk sarautar Kano burinsa don ya je su yin kose bakin hanya ya ɗanɗani yaji kada a malfawa kai ka jirda aka mai da sarauta gaba ɗaya so bana an yi babu shi Allah ya gafarta masa ya ji kansa akwai malamai da yawa daga ciki kaman wa Sheikh Dahir Usman Bauchi Allah ya masa rahama akwai wa Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya masa rahama akwai wa Sheikh Habibu Yahaya Kaura Allah ya gafarta a Sheikh Sayyid Hassan Jikir ai bare da su mun faɗa a tafsirin ko ka manta a cikin Ramadan ya rasu mana sai na yi magana anan kar ka ruda ni a ran marufa ya gama ba sai wa na a ƴan kasuwa ga babanmu Alhaji Aminu dan tata, Allah ya gafarta masa, ya ji kansa, ya masa rahama. Ga ko sati biyu da ya wuce zuwa uku, babban limamin masallacin Juma'a na Ilorin ya rasu. Allah ta'ala ya gafarta masa. Na'am. Okay, to ga dan uwa da muke a karatu a nan, shi ma jami'in tsaro, ba ni ma da cikakken labari sai yanzu da ya fada mahaifinsa ya rasu. Allah ya gafarta masa, ya ji kansa, ya yafe masa. Muna maka ta'aziyya. Sai kuma wa? Wannan misalai, na'am. Sheikh Sani Daura, shi ma ya rasu, Allah ya gafarta masa. Duk wanda bamu kira su dan su ba, ƴan uwa da suka rasu, ko sanannu ko boyayyu, duka Allah ya gafarta musu, ya ji kansu. Wanda nasu ya rasu, uwa ko uba ko ɗa ko iyali ko mai gida ko aboki ko makwabci, duka Allah ya gafarta musu. Wannan hikimar kawawa shine ya bayyana mana ita mutuwar nan zahiri ne. To yadda muka karanta wannan ayar, gabannin kuma a kammala Ramadan akwai wanda a cikin mu za a waye gari babu shi. Shi ma duka ya shiga cikin kullu nafsin za'iqatul maut. Haka mutuwan ke zuwa one after the other. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalilin saukan wannan aya, kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa, Allah ya ƙara masa yadda, shine Allah ya saukar da aya a Qur'ani, sai yake cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka dora gare ku zai zo shi ya dauki rayuwarku.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. تكن سورة الشجرة آية تقول مشاهدها da Allah ya saukar da wannan aya cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka wakkala shi, aka wakiltar da shi akan ku, zai dauki rayuwarku. Sai sahabbai suka cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi, ai wannan ayar akan mu mutane take magana. Fa aina zikrul maut fil jinni wat tayri wal an'am. To ina kuma maganan mutuwa a cikin aljanu da kuma tsuntsaye da sauran dabbobi? Ai wannan da aka ce kul yatawaffakum mutane take nufi, ba ta nufin aljanu da dabbobi da tsuntsaye. Ina kuma maganan mutuwa kansu? Sai Allah ya saukar da wannan aya ta Ali Imran, aya ta 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne. Kalmar kullu min siyaghil umum, na daga cikin sigogi dan an faɗe su, yana game komai da komai. Kullu nafsin, dukkan rai. Amma duk da haka malaman Qur'ani suka ce akwai rayukan da Allah yake karewa ba sa mutuwa, su ne kaman matasan da ke aljanna, wildanun mukhalladuna. Wannan mukhalladuna su ba sa mutuwa, amma koma bayansu sauran halittu suna iya mutuwa. A ranar ma akwai ayat da zai taimaka na cewa dukkan wani rai zai mutu bayan wannan.
Kullu nafsin da'iqatul maut.
Banda ita wata aya ne dake da alaka da mutuwa a Qur'ani, da ke nufin ko za mu kare ko an yi huri ko wani abu dai da ya dace.
وهو القاهر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
جزاكم الله خيرا. wannan misali ne cikin suratu Zumar ayata 68, da Allah ya kira wani fiha bi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Sai aka ce illa man sha Allah, sune irin waɗannan wildanun mukhalladuna da thumma nufiqa fihi ukhra. In an yi kuri a cikin wannan trumpet din, abinda da Hausa akan ce kaman a ce cikin kaho, sai muke fasara trumpet, sai mutane su tashi. Wannan aya ta Zumar ta 68 ke bayyana cewa dukkan halittu za su mutu, amma sai ya ce sai waɗanda Allah ya so, kaman matasan da ke aljanna wanda su suke hidima ba sa mutuwa. A magana mafi inganci, ga kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram, cikin suratul Rahman aya ta 26 zuwa 27. Muhallu shahid shine dukkan rai zai mutu, da mutum da aljan da tsuntsaye da dabbobi, babu wanda zai tabbata a duniya. Don haka kullu nafsin, kalmar nafsu a ka'idar Larabci na zuwa da ma'ana biyu, ko ta zo da ma'anar rai kadai, ko ta zo da ma'anar rai da kuma gangan jiki. Ala ayyi halin anan kullu nafsin, yana daukar rai ne da gangan jiki saboda dandana mutuwa gangan jiki na dandanawa sannan kuma me rai ma yana dandanawa don haka nafsu anan wurin yana daukan albadan war ruh gangan jiki da rai dukkanin su idan mutun ya mutu kowanne sai ya dandana mai imani yakan zo madda sauki mara imani kuma yakan zo da me da tsanani zuwa gare shi don haka kullu nafsin dukkan gangan jiki da rai za'iqatul maut za su dandani mutuwa ka taba kaman gishiri ko ka dandana miya za ka ce zauk za su dandana wato dandanawan harshe me yasa aka kwatanta mutuwa kosai ne idan na bude fadan sai in dauko kosai baya daya ya zama me ainul yaqin na dauki kosan sai na yi bude baki da shi sai na ce kai kosan nan ya yi dadi ya zama me haƙƙul yaqini wato yaqini ne saboda babu dan adam da a kusa da shi ba ta bayin ta ba in aka ce babanka na raye ina kakanka aka ce za'iqatul maut dan a nuna maka ita ba ilimin yaqini bane dan yaqini bane dan danawan yaqini ne kowa sai ya koma zuwa ga Allah shi yasa Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut a ran ma dazu kana so kawo barin dawo wurin ka in akwai ka ba mu ayoyin da suka fara da kullu nafsin za'iqatul maut alqur'ani muji su
kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
أرما كامنا كل نفس ذائقة الموت قد أقوى قرآني نفر قوغا تأتمكي تفسير آل إمران آية تقرية تمانين دا بيار تبيو كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وانا ذي ذا سورة الأنبياء كينا آية 35 كاقا أنما كل نفس ذائقة الموت نأكو كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ذي ذا ما تشكين أنكبوت كينانكو آية 57 سو أدو ودن آية الله جمانا قوة ري ذات دن متوى kuma fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi akan mutuwa da yazo yana mana wa'azi sai yake ce mana aksiru zikra hazimil lazzat wannan hadisi yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 2083 yake cewa ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin dadi wannan mai yanke jin dadi iyalanka suna tare da kai kana ta hidima babu dare babu rana ka dauki dauyinsu kidab wata ran ana tafiya sai a da musu da gawarka kaga ai ta yanke musu jin dadi duk magidanci fa fadi tashansa ƴaƴansa ne ƴan uwansa kudin makaranta kudin hayan gida kudin magani kudin dinki kudin kaza da kaza duk ba shine fadi tashin ba idan kai wahala kake sha ai su dalilin kana wanzuwa dadi suke ji daga an dauke ka sai zama an tona asirin su sai wanda Allah ta'ala ya rufa wa asiri shine fa mai yanke jin dadin kai kana wahala amma dalilin rayuwarka da yawa dadi suke ji ranar da baka nan shikenan kuma asirin su ya tono musamman a wannan society da kulawa da marayu da yin aiki don Allah yayi karanci annabi yace ku yawaita ambatuna mai yanke jin dadin nan alal aqalli yana kuma mana nasiha da mu yawaita tuna mutuwa a sallah dan me dalili wata ran fa akwai sallar da in kai ta ba za ka yi ta bayan ta ba wani idan yayi azhar ba zai yi al'asar ba wani yayi al'asar ba zai yi magriba ba wani yayi magriba ba zai yi isha ba wani yayi isha ya shiga ya kwanta gabanin asuba ga wasu za a samu shi yasa akwai sallar da in kai ita ce ta karshe kuma mutuwan nan ba ta bar kowa ba Allah ya ji kan dan maraya jos yace kasa mai cinye cinye ta cinye kaka, ta cinye iyaye, a kwan a tashi, wata rabu za ta cinye. Ta cinye kakanninmu, ta cinye iyayenmu. Mun tashi muna ƙanana da burbuɗin kakannu. Muka zo, yau babu uwa, babu uba sun koma zuwa ga Allah, Allah ya ji kansu. Kawunai aka yi ta ɗiban su, baffanu aka ɗebe su. An ɗebe kakanninka, an ɗebe iyayenka, ai ko ba aya ba hadisi ka san mutuwa tabbas ne. Kana matsowa gare ka. According to the Population Reference Bureau, suka ce, tun daga halittar duniya bisa ga alƙaluma da suka kiyasta ba nassi bane, alƙaluma ne da suka kiyasta, suka ce adadin jama'ar da Allah ya halitta a duniya mutum biliyan 117 ne. An kiyasta biliyan 117, sai suka ce a yanzu da muke magana a duniya by December 2025, wanda suka koma zuwa ga Allah a wannan adadin akwai biliyan 109. Biliyan 109, saura nawa? Saura biliyan 8 da ɗan kaɗan. Kana iya cewa a cikin duk mutanen da Allah ya halitta a duniya, a cikin duk 194 sun rasu, ƙwaya 6 suka saura a duniya. A duk jama'ar da aka halitta, 94% gone, remaining 6% only, a duk duniya. World Economic Forum suka ce dukkan shekara a yanzu adadin jama'ar da ke rasuwa a duniya a kowane shekara akwai akalla mutum miliyan 56 a kowace shekara in ba a samu babbar annoba ba. World Economic Forum da ke Davos, a wasu shekaru na yi sabin a matsayin speaker nasu, mutum miliyan 56. In ka ce miliyan 56 a kasashen da muke da su a duniya, kasa nawa ne ba a duniya? A United Nations akwai kasa 193, in kuma ka hada su da member countries akwai biyu, ya zama 195. To kasashe 166 a duniya population ɗinsu bai kai mutum miliyan 56 ba. Ashe jama'ar da ke mutuwa a duk shekara sun fi adadin mutanen kasashe ɗai guda 166 a cikin 193. Yanzu a Afirka ka cire Nigeria, ka cire Ethiopia, ka zo ka cire Egypt, ka zo ka cire Sudan, ka cire Congo, kasashe ne suka kai man mutum miliyan 56. Duk sauran kasashe da kake gani na North Africa da kake gani, irin su Egypt, su irin su Morocco, irin su Algeria, irin su Tunisia, ba su kai haka ba. Tunisia ba su ma kai 10 million people ba. In ka tafi irin UAE gaba ɗaya adadinsu bai kai haka ba. Kasar da tafi kowace jama'a a Middle East a cikin Larabawa, in ka cire Egypt din, ai Saudiya ne, duka 35 million people ne. So wannan fa miliyan 50 da ke rasuwa kowane shekara, wannan bai nuna mana cewa mutuwa wa'azi ne? Wallahi sai mu ji tsoron Allah, rayuwar nan babu tabbas. Wataran mu ne, wataran ba mu bane. Mun tashi ana iya gaya mana kakanka ware ya rasu, ga wannan kakarka tana raye, babu ita. Ka tashi gaban iyayenka da gatanka, ka fita ɗakin mahaifi, ka shiga ɗakin mahaifiya, yau babu su. Baffanninka wane-wane babu, ummominka wance-wance babu, kawunanka wane-wane babu, gwaggunanka wance-wance babu, kuma kai sai ka ce za ka tabbata? Bare mu hada ‘ya’ya ma mun binne? ‘Ya’yanka ma ka binne kuma ka ce za ka tabbata? Ai ba zai a tabbata ba jama'a. Inda ana tabbata ai da a wanda suka rigaye mu, akwai wanda ya tabbata. In tsoron Allah ne, ina Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In arziki ne, ina Karuna. In security ne, ina Fir'auna. In jarinta ne, ina irin su Khalid bin Walid, ina su Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhum, wanda shedan ma yana kaucewa a hanya ya gabu da su a duniya, amma duk da karfin sunna da jarintar da suka nuna sun koma zuwa ga Allah. Khalid bin Walid bai taba zama komanda a yaki aka yi nasara a kansa ba, Saifullahil, amma duk da haka ya koma cikin kasa sama da shekara 1400 yana kwance a cikin ta. Haba bai ishe mu darasi ba? A kasar nan mun zauna, akwai wanda suka mulki kasar suna ma gidan mulkin Allah ya dauki rayuwarsu. In ilimi yana sa a zauna, yanzu ina Ali Sheikh Muftil Am, wanda yake shine ra'isu majlisi kibarul ulama, limamin da yake limanci Arfa, ya koma zuwa ga Allah an ba Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan. Wannan ba misalai bane? Ba su ne manyan malaman duniya ba? Ita mutuwa tabbas ce. shi Qur'ani bai rantsuwa akan zamu mutu dan mutuwa haqqul yaqini ne babban abin da ke ga mana shine wallahi bayan mutuwa akwai wata rayuwa kuma ingancin rayuwar ya ta'allaka da yayi muka rayu a duniya gabanin mu mutu la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha Allah ta'ala shi samu wanye lafiya dan haka za'iqatul maut za'a dandanin mutuwa kalmar al maut wajen malaman adadi kalmar da aka ciro daga al maut ko a ce al maut ko yamitu da makamantansu al-maut ta maimaitu sau 145 a Qur'ani mutuwa 145 sannan kalmar al-haya ko abin da aka ciro a cikin ta wato rayuwa ita ma ta maimaitu sau 145 a Qur'ani adadin ambaton mutuwa shine adadin ambaton rayuwa a Qur'ani kowanne ya zo 145 times ne ai wallahi magana sai Allah kai ka san kiyaye lissafin nan ba dan adam yayi maganar ba kai ka san Allah ne yayi a kiyaye adadin kai ka san Allah sai Allah ne shi yasa Allah Allah ne babu kokonto akan haka Allah Allah ne ba mai kiyaye wannan in ba Allah ba kai kai thesis na degree ko MSc ko PhD ka isa ma ka kiyaye me ke ciki a yanzu kai ka ajiye shikenan ya wuce yanzu ka dauko sai ya kure ka aka shi wata kalmar ban an canka an ce sau nawa ka fade ta baka ma san ka manta da ka fade ta bare ma ka san sau nawa ne Allah Allah ne wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah wa innama abun sani kadai adatul hasr bayan wannan bayani ba wani bayani tuwafawna ana cika muku ujurakum sakamakonku yawmal qiyamah gobe kiyama wannan aya tana bushara ga mai imani tana kuma tsoratarwa ga mutumin banza mai imani da duniya aka cuce ka ko aka zalunce ka ko aka dake ka ko aka daure ka ko aka maka zuke ta malle ka sani ayyukan da kai kai hakuri gobe kiyama Allah zai cika maka shi kuma wanda yake shedani a duniya ya zama azzalimi ne ko barawo ne ko fasiki ne ko kuma mai cutar da mutane to ana tahdidi ana masa kashedi cewa gobe kiyama faranar kin dillanci ne ba ma dillanci ba kasuwancin ma abun ki ne gobe kiyama shine ana cikawa kowa sakamakon aiki a duniya ne ake neman alfarma a lahira wannan alfarmar ba ta da amfani gare ka ba ka da imani dole sai mai kowa aikinsa za su ya auna masa gobe kiyama kwalitin aikinsa ke kubutar da shi in aikin bai da inganci babu inda zai je ni da ku Allah ta'ala ya mana baiwa da yin kyakkyawan aiki a duniya ake yin aiki na neman shiga aljanna ba a lahira ba ne a nan gidan da muke zaune na duniya ake neba mu yi ayyuka na alkhairi da dukiyarmu mu yi ayyuka na alkhairi da iliminmu mu yi ayyuka na alkhairi da gabbanmu idan ba za ka iya ba sunna ta ce ka kame gabbanka daga cutar da wani wannan kame gabban da kai sadaka kake yi wa kanka kai da kanka ka kare daga cutarwa to sadaka kake yi wa kanka ga kanka wannan yana daga cikin abin da ya karanci a yau ga mutane da yawa shine kame gabbai daga sabon Allah mutane suna shagaltuwa da wasu sun manta da alakar su da Allah zai zauna ya mutane hisabi shi kuma baya aikin alkhairi salloli guda biyar ma bai iya kiyayewa amma yana iya zama ya ce wani mutumin banza ne wani mutumin kwarai ne da na banza da na kwarai din mai yi wa auren Allah duk sun fi shi daraja amma shi bai sani ba shi musulmi na kwarai yana damuwa da aikin kansa ne ba ayyukan wasu mutane ba wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyama an kira ta da ranar kiyama saboda rana ce da mutane suke tashi gaba ga Allah kuma hisabi da ake a tsaye ake wa mutane za a tashi ne babu takalmi ba riga babu wando kuma tsirara haifuwan mahaifiya nana Aisha radiyallahu anha ce a cafi jan manzon Allah tsirara maza da mata tsirara siyayyen halitta ya ce bala'in tashin kiyama ya fi karfin dan adam ya gane mace ne a gefensa tsirara take ba zai ma iya ganewa ba saboda ranar ta kai ranar kwakwalwar mutum na tafasa ne a kansa saboda za a sauko da rana dab da kabu bai wuce mil ɗaya ba yanzu according to geographers the distance between the earth and the sun is approximately 147 million kilometers daga nan kasa zuwa rana akwai tafiyan kilometer miliyan 147. Amma ranar kiyama za a kawo ranar dab-dab da ka da kwakwalwa ma ta tafasa yadda ka san ake tafasa ruwa a cikin tukunya, to wai sai gane wani na gefen sa tsirara, kuma sai a tsaya akan ƴar yatsa kwaya daya dagelgel za a yi a manta da mutane gabaki dayan su. Allah ta'ala ka samu wanye lafiya, Allah ka samu wanye lafiya, Allah ka samu kai labari a wurin kiyama, Allah ka samu kai labari a wurin kiyama. Na'am. Don haka faman zuhuziha anin nari, dukkan wani wanda zuhuziha ai unjiya. Ibn Uthaymeen rahimahullah yana fassara faman zuhuziha ai shine faman dufi'a bil mushaqqa washidda anin nar, wanda aka tunkude shi da ƙarfi daga wuta. Saboda haka fiyayyen halitta yake mana da yazo mana da Qur'ani ya karantar da mu ingantattun sunnoninsa, wallahi tunkude mu yake daga wuta. Shi yasa yake kwatanta kansa da mu da cewa kamar mutum ne ya hura kandil, sai kwari suna ba za su bada yana kade su kada su shiga, yace to haka muke, wuta ce muke zuwa mu sai mun shiga, shi kuma yana kade mu ce a kar mu shiga yana kakkadewa. Haka fiyayyen halitta yake mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya tausayin mu fiye da yadda muke tausayin kanmu, iya son mu fiye da yadda muke son kanmu, yana jinkan mu fiye da yadda muke jin jinkan kanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka dukkan wani wanda aka nisantar da shi daga wuta, wa udkhilal jannata aka shigar da shi aljanna, faqad faz, haqiqa ya rabauta. Wallahi duk duniya da lahira babu rabautuwa da ta kai a zo filin kiyama a kira sunanka a hada ku a ce udkhuluha bi salam. Wallahi duk duniya babu abin da ya kai wannan, dukkan rayuwar duniya da lahira babu wani abin da ya kai wannan. Wannan ya fi ka gama duk karatunka da first class, ya fi ya zama duk abin da ka nema a duniya Allah ya baka. Saboda duk abin da ka samu a duniya in an je lahira an shiga uku, to wallahi al'amari ya lalace. Dukkan rayuwar duniya in dai a lahira ba a cire ba ta zama hayaniya ne da bankaura. Don haka faman zuhuziha anin nari, ita ma kalmar annar ta zo a Qur'ani sau 145 ne. Daka duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna, fiyayyen halitta yace yu'ta bi an'ami ahli dunya, za a zo da mafi ni'imar mutum a duniya, mafi ni'ima hadisi na Bukhari na 1168, mafi ni'ima a duniya sai a shigar da shi a wuta na dan sakan daya duk duniya ya kowa jin dadi. Wadanda ake ce an haife su da silver spoon, wato tun daga haihuwarsa bai taba sanin wahala ba. Ai mu mun san wahala, mun je tsangaya mun zauna, mun je gona mun yi noma, mun je kasuwar ƙauye, amma shi wannan bai taba sanin wahala ba a duniya. Sai a zo da shi a lahira, sai a sa shi a wuta na sakan daya, sai a ciro shi, sai a ce hal marra bika na'imun fi duniya, don Allah a duniya ka taba jin dadi? Sai ce wallahi ban taba jin dadi a duniya ba. Sai a kawo wanda ya fi kowa wahala a duniya, shi tun da ya tashi kullum a laro ne bai taba sanin jin dadi ba, wanda a duniya yawan ka bashi shinkafa da fafiya har abada ba zai manta ba ya ci shinkafa. Idan yayi sa'a ya shiga aljanna, idan yayi sakan dai sai a tambaye shi, don Allah ka taba shan wahala a duniya? Sai ce wallahi dai ban taba shan wahala ba, ya mamanta da wahalar duniya. Shi yasa duk dadin duniya in ba shiga aljanna ba asara ne. Allah ta'ala ka samu aljanna. Ya Allah duk abun da zai nisantar da mu daga aljanna, Allah ka nisantar da mu daga gare shi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ita rayuwar duniya ba komai bane sai dai jin dadi na yaudara. Ita duniyar nan mai yaudariya ce. Shi yasa hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai, manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi, yana mana magana akan jarrabawa ta duniya. Yace mal faqr akhsha alaykum walakin akhsha an tubsat ad-dunya alaykum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Annabi yace wallahi ba talauci nake muku tsoro a duniya ba, a talauci ba abun tsoro bane, abunda nake muku tsoro a duniya shine a shimfuda muku duniya ku ji dadi ku more har duniya ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suka rigaye ku. Hadisin nan yana Bukhari hadisi na 415. Abinda yake jin tsoro shine duniya ta halakar da mu yadda ta halakar da wanda suka rigaye mu. amma duniya ba abun tsoro bane, ba abun yaudara bace, lahira ita ce tabbas. Fiyayyen halitta yana mana kaskancin duniya, yace lamawdi'u saudi ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha. Hadisin Imam Bukhari, hadisi na 2892. Yace inda ɗayan ku zai ajiye bolalasa ko sandarsa aljanna, ka san in mulki yayi mulki sai an dan rike wani abu ake takawa, to yadda zaka ajiye yar sandarka da sarakuna ke rikewa, kai ma an ka shiga aljanna sarki ne, kai ma yuwa royal highness ne, amma na aljanna ma ba da duniya ba. Ko inda zaka ajiye yar bolalarka ko dan wani abu mafificinka, inda ka ajiye wannan wurin a cikin aljanna ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya. Wajen da aka ajiyan darajarsa ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya. Yanzu ita duniyan nan da Allah, in Allah ya tara mutum dukkaninta, idan ya je gida a ɗaki goma yake kwana ko ɗaya? Ɗaya. Gado nawa? Akan gado ɗaya. Akan gadon duka katifa da ke rufewa? Ɓangare ɗaya. A ɗakin fa ɓangare ɗaya, idan ɗakin mafa baka cika shi. Kuma duk kuɗin mutum da Allah, waye zai iya zama wuri ɗaya cika ji guda 500? Duk fa maitar in an cika za ɗaya sai an nemi ruwa, daga nan an gama maitar, to kaza ɗayan nan ta wuce 500 ne zuwa 10,000 dukkanta, to kai ta ma naira 50,000 a ce kaza Saudiya ne, mu ma kai ta haka a ce balarabiyar kaza ce, ba ma bakar fata iri na ba, a ce balarabiyar, to a ce kaza 50,000. So duk fa maitar mutum da kuɗin san ya ce wannan ta ishe shi, me sauran kuɗin? Duk tsadan kaya dai set ɗaya ake sawa, ba mutumin da zai sa goma. To kaddara mutum yana da kuɗi sai ya sa gara set goma ya fito, yanzu ya bar kategorin masu kuɗi, ya zama mai mahaukaci. In ba a gaya mar ba tsoransa ake ji, amma sunansa menene? Mahaukaci. A nan ma zan iya faɗa mahaukaci. Kuma fa duk mota nawa ka mallaka ɗaya kake shiga, duk iya basi duk bala'in ka sauran sai dai su bi ka mai empty, amma ɗaya za ka shiga. Kuma a ɗayan menene? Sit ne ƙwaya ɗaya. Duk mai tarka hulan nan nawa ne? Ɗaya ce. In ka sa biyu ka zama mai ba ruwa na kuka fada. Kuma agogon ƙwaya ɗaya ne, in ka sa biyu ka zama mai takalmin ɗaya ne, in ka sa biyu ka zama mai. Ta yi kaga duniya mai yaudariya ce. Duk faɗan abin da ake buƙata a samu rufin asiri a rayuwa bai taka kara ya karya ba, amma sai a shagalta da duniya har a tara ta, a tara mutum ya mutu tara dukiyar ta gagare, koma zuwa ga Allah kuma ya je canye ita bayani, ko da Larabci ko da Hausa, wallahu alam, amma dole sai ya yi bayani. Su kuma magada a nan ba ya sa ba su ƙare a kotu, saboda ba a musu ma tarbiyyar yadda za su kula da bayansa ba. Ita duniya mai yaudariya ce. Wamal hayatud duniya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur kalma ta ƙarshe da zan faɗa shi ne, wani balaraben ƙauye ya ga Allah yana yawan sifata duniya da cewa jin daɗi ne mai yaudariya, jin daɗi ne mai yaudariya. Sai ya ce bari ya san me haƙiƙanin mata'ul ghurur da Allah yake kiran duniya da mata'ul duniya din nan, asalin ma'anar, saboda duk kalma tana da ma'anoni daban-daban, ko literal, technical, kala-kala. Sai ya ce don ya san ma'anar bari ya je ƙauye, saboda Larabci standard fusa an fi iya yin sa a da a ƙauye. Da ya je ƙauye sai ga wata yarinya ta bi kariya a guje, sai ta dawo, da ta dawo sai uwa ta tambaye ta me ya faru, sai ta ce akhazatil mata, ta ɗauki mata ne. Sai ya ce dama shi abin da ya zo nema ya san mata ne, shi sai ya bi kariyar. Da ya bi kariyar sai ta yadda abin da ke bakinta, sai samu irin tsumman da mata ke kunzugu lokacin da suke al'ada. Wannan tsumman shi ne mata ɗin, shi ne jin daɗin duniya da Allah ya kira a Ƙur'anin. Wannan tsumma ba fa fat na yanzu ba, irin ƙunzugu na da da ake yin nan, to wannan tsumman shi ne jin daɗin duniya. To yanzu mutum ya zo ya same ka ci akar bakalla ga kyautan wannan da Allah ya girmama kai ko walakanci yayi, ko kuka faɗa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid. Wallahu ta'ala a'lam. Amin ya sayyidi.